haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wasu dokokin umarnin shugaban kasa hade da zammar samar da tallafin kuɗi da abinci ga iyalan da annobar coronavirus ta yi mummunan tasiri a kansu. Kana za su taimaka wa ma'aikatan tarayya. Dokokin za su ƙara yawan taimakon abinci da tsare tallafin da ake baiwa marasa ayyukan yi. Kana dokokin za su shirya bada albashi mafi kankanci na dala 15 a duk sa'a guda ga ma'aikatan tarayya da 'yan kwantaragi. Ya kamata mu dauki mataki yanzu, inji Biden kafin ya sanya hannu akan dokokin umarnin shugaban kasar a fadar White House. Yace Amurkawa da suke ganin raguwa a cikin albashinsu suna rayuwar hannu ƙwarya hannu baka ne. Kana yace bai yiwuwa mu kyale kuma ba za mu kyale mutane mu su kasance cikin yunwa ba. Mutane da aka kore su daga wuraren aikin su saboda annobar yanzu za su samu taimakon abinci. Biden ya baiwa majalisun kasar shawaran ware kusan dala triliyan 2 domin taimakawa Amurkawa da suke shan wahala daga tasirin coronavirus. Sai dai akwai shakku ko kudirin zai samu goyon bayan 'yan majalisa su tabbatar da shi. A hali da ake ji kuma a ranar Litinin ne kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi za ta aike da bayanai akan tsige Donald Trump zuwa majalisar dattawa, inji shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer a jiya Juma'a domin fara shari'ar da ka iya sanadiyar hukunta tsohon shugaban kasar akan ingi zaɓin munan tarzoma da talakubin rayuka a majalisun Amurka. Lallai akwai shari'a, inji Schumer yayin da yake jawabi a zauren majalisar dattawa. Yace za a gudanar da cikakkiyar shari'a kuma za a yi shari'a ta gaskiya. 'Yan Democrat sun yi watsi da bukatar shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell na neman jinkirta shari'ar tsige shugaban har zuwa sabon wata saboda lauyoyin Trump suna bukatar lokaci su shirya dabarun kare shi. Trump shine shugaban Amurka na farko da aka tsige shi sau biyu kuma na farko da za a yi shari'a a kansa bayan ya sauka daga mulki. Sai dai Schumer bai ce ga ranar da za a fara shari'a akan tsige Trump na biyu ba, amma in dai har an tabbatar da laifin ingiza tashin hankalin to za a haramta masa rike wani mukamin tarayya. A jiya Juma'a ne waɗanda suka mutu da cutar COVID-19 a ƙasar Jamus suka haura 50,000 yayin da aikin bada rigakafi a Turai yake huskantar koma baya a lokacin da kamfanin harhaɗa magunguna na AstraZeneca ya sanar da cewa aikin na tafiyar hawainiya fiye da yadda aka shirya a baya saboda matsalolin samar da rigakafin. Shugaban ƙasar Jamus Frank Walter Steinmeier ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai fara barin hasken fitila a tagar fadarsa ta shugaban ƙasa ta Bellevue domin tunawa da waɗanda annobar COVID-19 ta hallaka su. Steinmeier ya kira ga Jamusawa su ma su yi hakan. Mace-macen coronavirus sama da 850 a cikin sa'o'i 24 a jiya Juma'a ya kai mace-macen coronavirus a Jamus zuwa 50,642. Associated Press ya ce mutum 40,000 ne suka mutu da cutar makonni biyu da suka shuɗe a Jamus. Jami'an kiwon lafiya a Jamus sun faɗa a jiya Juma'a cewa duk da mace-macen cutar ta haura 50,000 amma cutar ba ta yaɗuwa cikin gaggawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya samu karuwa inda 'yan majalisa suka tabbatar da sakatarensa akan tsaro wanda shine jami'in hukumar zartarwarsa na biyu da aka tabbatar da shi yayin da gwamnatin ke kokarin daukar matakan sauye-sauye na ayyukan tsohuwar gwamnati. Majalisar dattawa ta kada ƙuri'u 93 na waɗanda suka amince da General Lloyd Austin mai ritaya inda ya zama ba'amurkin Afirka na farko da zai jagoranci ma'aikatan tsaro. Mutum biyu kaɗai ne suka kada ƙuri'u 2 na rashin amincewa. Austin ya ɗan ɓata lokaci kafin ya kai wurin aiki. Ya isa Pentagon bayan sa'a guda domin ɗaukar rantsuwar kama aiki. Ya samu bayanan sirri kana ya gana da shugaban ma'aikatan Pentagon da kuma wasu manyan jami'an tsaro. A ƙarshe ana kara masa wa gwamnatin Somalia lamba yayin da ake zargin aika da sojojin Somalia zuwa makwabciya kasar Habasha domin su shiga mummunar yakin Tigray. Iyaye mata sun yi wata zanga-zanga da ba a saba gani ba a Mogadishu babban birnin Somalia da wasu wurare suna bukatar sanin makomar ƴaƴansu da a baya aka tura su domin ba su horon soja a Eritrea. Sun nuna damuwa cewa an kai ƴaƴan nasu zuwa yankin Tigray inda sojojin gwamnatin Habasha suke fada da mayakan Tigrayin tun cikin watan Nuwamba a wani tashin hankali da ke barazana ga zaman lafiyan yankin kuriyar Afirka. Na ji cewa ƴaƴanmu da aka tura Eritrea domin ba su horon soja an ɗauke su, kuma babban aikin su ne taimakawa Prime Minister Abiy Ahmed su yi masa yaki, in ji Fatuma Muallim Abdulle.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Shari da shirin Ina za mu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Shari ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon za mu dubi ne akan kangararrun yara. To ko menene ke janyo ko kuma sanadiyar kangarewar yara, inda a wasu lokuta ma akan alakan taɓarɓarewar yara da maganin sihiri ko sakacin iyaye. To ko menene mafita ga wannan al'amari, sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. A kashi na farko na shirin namu na yau, wakiliyar mu Halima Abdulrauf ta haɗa mana zauri inda ta tattauna da wasu iyaye game da wannan batun. Halima, bismillah.
Game da wannan maudu'in kangarewar yara wanda muka ɗauko a yau, za mu tattauna da malama Bilkisu Muhammad Kaikai wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa ƙarfi a jihar Katsina, sai kuma Ummi Tarabi mai kamfanin Sacred Blue wanda take dinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu Sufyan wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin yabi abokanan shi, shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu, har ga kai ga ammali da miyawun kwayoyi. To bari mu fara gadangadan da malama Bilkisu Muhammad Kaikai. To maganan yara kangararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi, wasu suna ta'ammali da miyawun kwayoyi, wasu ɗauko ɗabi'u da ba a san su da shi ba a gida daga abokani. Me ke ganin yake sanadiyar wannan kangarewar yara?
Wato a nan gaskiya abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaskiya. Na farko dai abin yakan taso daga gida, musamman ta fuskar iyaye. Akwai iyayen da sukan zama suna da halin koyin kula game da tarbiyyar yaransu. Za ki ga yaro ya tashi ya fita, uwa ko uba ba su san inda ya tafi ba, ba su san da suwa yake ta'ammali ba, ba su san ina yake shiga ba. Daga zaran yaro ya fita daga gida, za ki ga babu abin da ya damu iyaye, wanda kuma a halin gaskiya, a halin zamantakewar dan adam da addinin mu da al'adar mu duka sun ba da wa'annan yaya amana ga iyayensu. Domin ai shi ɗayan ka haife shi, Allah ya dora ma iyaye tarbiyyarsu tun daga ciki har ya zuwa haihuwa, har ya zuwa reno, har ya zuwa ya tasa ya zama mutum, duk suna alƙashin kulawar mahaifa ne. To da zaran an samu mahaifa, sun zama masu sakaci, sun zama masu halin koyin kula ga yayayensu. To komai yana iya faruwa, musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu. Saboda haka kangarewa yaya da muke gani da muke fama da ita, musamman a arewacin Najeriya, inda nan ne na yi wayo, nan na fito, ya ta'allaka laifin kashi 80% ya ta'allaka wajen maza. Domin mafi yawan mazajen mu na arewacin Najeriya Hausa Fulani, idan za ki lura sukan yi aure ne saboda kawai biyan bukatun kansu. Da zaran mace ta samu ciki, babu kuma ruwansu da ita, ballantana su shiga cikin yanayin halin reno ko kuma kula da tarbiyyar ƴaƴa. Sannan kuma za ki ga ya tara matan nan suna tayayyafa, babu abin da ya dame shi. Idan ya kama hanya ya fita ya bar gida tun safe, kila sai kin yi bacci, a'a sun yi bacci ki ganshi. To ta ya za a yi mace, dan ma Allah na ba mu ƙarfin imani da ƙarfin hali abin mata duk tarbiyyar ƴaƴa hannunta. Ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana. Saboda haka wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar ƴaƴa musamman a arewacin Najeriya. Maza suna ba da gudunmawa kashi 80%, domin da za a haɗa ƙarfi hannu, a haɗa ƙarfi da ƙarfi, ina muna tabbatar miki wannan irin tabarbarewar tarbiyya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki saboda haka laifi ai dama gida yake farawa laifin nan din na iyaye ne sune farko saboda ai sune makaranta ta farko kuma uwa mace ai zaka ga wata tahiya fiye da 10 ko kuma makamancin haka to ya za a yi aban mata tarbiyyar wannan yaya ita kadai namiji ya tafi ya kama harkar shi so wannan abin ya ta'allaka maza maza sune ke da laifi fiye da mata nan kuma ga fina-finai na television da radio da duk abin da bai kamata yaran mu su gani ba an ban su su ji an ban su su gani to wannan yana daya daga cikin abubuwan duk da yake lalata rayuwa mutanen yanzu babu wani kulawa ga iyaye an ware mu yaya dakuna an ba su television da ana ganin gata ne an ba su fina-finai da wanda ya kamata su gani da wanda bai kamata su gani ba sannan kuma bugu da kari mafi yawan auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa tunda mu anan muna magana yadda addinin mu ya koyar da duk auren da aka shimfida bisa sunna bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to na tabbatar miki ba za a samu yawaita fandararin yaya ba yawanci an tahi an je an yi abinda ba daidai ba sannan kuma da zamani da wannan yanayin da muke ciki na abokai da zamantakewa da wayoyin nan na zamani yanzu suna daya daga cikin abubuwan da ke bata tarbiyyar al'ummomin mu
to masu sauraro abinda lokaci ke bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina zamu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu ta madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrawo Salama Abu da hada mana sauti ni Hadiza Chali ke cewa ku kasance lafiya ma assalamu
tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ya mace.
Assalamu alaikum misuwa. Barka da murcin yau. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Ma'azu. Yau a cikin shirin ciwon kyamace za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da nayi da Dr. Amin Ahmad Shehu kwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma Hafsa Sadan kiranta mu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirin tuwa wajen samun nutsuwa a yi sauraro lafiya
mutane da dama suna ganin cewa mata su ne jefa kan kwanci mata cikin kwanci misali mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar ɗa a gidan miji ko kuma a'a ta ke zaune gidan miji da kishi ya kai siya idan ita mai yiwuwa ta fito da iko a gida ta yadda za a juya al'amura a cikin gida sai ku ga ɗan nan dai da ba mata ba yana cikin wani hali kwanakin bayan an samu yaran da kishiyoyi suka ɗaure a kirkin tumaki kuma ba za mu ce mu ma samu muke jefa kanmu cikin wannan hali
akwai wayannan abubuwa gaskiya amma zan sake dawowa da mu magana da nayi na zancen neman sani da neman ilimi dan duk wacce take da ilimi wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta tana da isasshen ilimi ba za ta irin wannan ba saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya ci da wanda ya turo mu duniya gaba daya kuma za ta yi bayani saboda haka duk akan rashin ilimi dole a tashi a iyaye a tashi a yi wa mata ƴaƴa mata ilimi ka a dinga ware maza ƴaƴa mata ilimi ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai ilimin addini musulunci kuma ilimi ne zurfi ba wai ai karatu kawai ai karatun zuku da sauransu ba ai wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su kuma abubuwan da bai kamata a yi ba kin ga zai rabu a haka
to daktar kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi ko zaki mana ƙarin haske akan haka
to abin da zan iya cewa anan shine ana samun haka da yawa in mun yadda nace harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba hankali yawanci yana tashi in hankali ya tashi mutum ya fita bai samu abin da yake so ya samu ba ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai doki ga akan wa zai dinga sauke wannan haushin yawanci akan mata ne ban ci haka daidai bane ba daidai bane saboda haka maza su ma kansu su dinga barin matan suna tashi suna taimaka musu su nemi abubuwan yi a aka hada karfi da karfe to kin gani abubuwan wata kila za su dan rabu maza su nemi su ma ilimin nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa ya yayi ai kowa ya san ba ne kudi bane amma a haka aka zauna da ma shi ya kamata maza ai koyi da shi mata ai koyi da sunna dan a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyar da ake akwai abin da kike gani gwamnati za ta iya yi a kawai kawai da wata 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 wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa sai kaga ana rufa an rufa magana abu ya ci gaba yayi ta yaduwa to aka samu aka hukunta wanda suke wannan abin zai ragu a nan gaba aka kuma kazalika aka samu akai wa da masan da matan mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi gwamnati ya kamata ta yi kokari yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi a samu su shiga makaranta su yi karatu su yi ilimi su gane meye a gabansu in Allah ya yarda aka samu haka abubuwan da ake ciki za su rabu
Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa da taimakawa mutane fahimtar kansu kuma ta shaida min yadda ta amfana.
So gaskiya daga farko dai in sai magana mai mace kan sai wani lokaci haka har duk discussion inda ake yi kaman da ni ake na yi tunanin a lot of things da aka ce gurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane bane sai da wani yayi magana sai ka ce eh gaskiya ne to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun mutum nake da wani lokaci da abu kana son faɗi sai kai shiru to recall lokacin da na fara aiki aka je meeting ga abubuwa suna damun kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni sai ai gashi kiga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what I told him yace to if this person can do it the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kamar celebrating kaina sai zan yi to gaskiya kuma sai naga irin dan local friends din mu da muke da wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga hankalin shi ya kwanta to ashe dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya kiba wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar shi baka iya magana for the simple fact da ja za a gani to gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na iya cewa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni yanzu na gane ashe ba shortcomings bane I just need to take a step further to gaskiya akwai improvement already in my life personally in my life socially in my life financially
take this shower da shi da musamman ba ta kasa ida ma'aikata ne ko kuma ɗalibai ne ma game da yadda ya kamata su cikin al'amuran su na rayuwa
mun samu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai ba sa mai attending lecture din nan abin da na ga mu organizer din na ce musu ita ce wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abinda mata suke ciki akwai a lot of mata da ke bukatar irin wannan push up din akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi an sai su ga eh lalle haka religion ya samu na abubuwa da yawa culture ya samu na abubuwa da yawa amma in muka zauna muka fahimce su to za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuranmu na rayuwa
to mai sauraro
da haka za mu yi sallama a cikin shirin kiwon yamaci a yau sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya ba mu iko ku ji mu da wani sabon shirin kiwon yamaci yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Levis Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya kuma assalamu
Hoto mu na musamman a wannan makon zanna take cewa Najeriya ta shiga mawuyacin halin da bata taba shiga irin sa ba domin al'ummar kasar sun shiga halin haula'i da ni'asu hujjoji kawa su ne ta barbarewar tattalin arziki wanda ya kare yin muni domin satar mutane da kuma kashe su dan neman kudin fansa da ake tare da yiwa mata fiade jahade su waɗannan lamurra su ne suka tsorata manoma suka yi watsi da aikin noma a gonakin su na yankunan karkara dake can cikin dawa wanda hakan ya haifar da tsadar rayuwa wanda kowa ya ji a jika a yayin da mahara ke cin karan su ba babbaka jama'an tsaro gefe guda suna fama da harharan waɗannan mahara wanda a wasu lokutan ma sun saka rasa rayukan su wasu su kuma aje musu munanan raunuka na harbi Ganin lamarin ya dauki sabon salo shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya je mahaifarsa dan yin hutun mako guda na kashin kansa maharan sai suka yi amfani da wancan lokaci suka sace daruruwan daliban sakandaren kimiyya ta garin Kankara to a lokacin da gwamnatin jihar ta Katsina suka sami nasarar ento waɗannan dalibai shugaba Buhari sai ya tunanin yabe yaje gansu dan yi musu barka da arziki Shugaba Buhari ya yi kakkausar magana cikin jawabinsa wanda ya zama wa'azi ga jami'an tsaro.
Ina fata shugabannin tsaro na sojoji na ƙasa da na ruwa da na sama da 'yan sanda da 'yan sandan ciki su ci gaba da tunani da tsoron Allah su yi aikin su su riƙa zaro masu izgili daga cikin ana wannan hanyar tsaro ko sun yarda ko ba su yarda ba.
Tun daga wancan lokaci allurar da ya masu ta shige su inda suka ƙara himmatuwa a yakin da ake da ta'addanci tabbas mahara ba su ji daɗin haka ba don hatta 'yan islamiyan da suka dawo daga wurin maulidi waɗanda aka sace su kwana biyu da wancan jawabi da ya yi a birnin Katsina cikin daren nan jami'an tsaro suka bi suka farauto waɗannan yara suka 'yanto su hata hanyar Kaduna zuwa Abuja can ma mahara ba su ji daɗi ba wato kidnappers masu satan mutane domin an halaka akalla kimanin su 50 a wani samame da sojojin sama da na ƙasa suka kai musu farmaki a lokacin da soja suka kai samame da jiragen sama na yaƙi da kuma sojojin na ƙasa da masu saukar kundin bala a cikin dawa Nasara na baya-bayan nan ya auku ne a yankin gabashin kasar wato sansani ko kuma a ce mazaunin Boko Haram inda suka jijiki a wani yunkurin da suka yi lokacin da suka nemi kaiwa sansanin soja hari kwatankwacin irin wanda suka kai a baya. Sanarwa da ta fito daga hedkwatar tsaro wacce kakakin rundunar mai riko Brigadier General Bernard Onyeko. Ya bayyana cewa sojoji sun sace karya lagon mayakan Boko Haram a yankin Marti da ke gabashin kasar a makon da ya gabata sa'ilin da suka yi yunkurin kai wa sansanin soja hari. Sanarwar ta bayyana cewa dakarun sojan Najeriya na Operation Tura ta kai bango tare da haɗin gwiwar mayakan sama na Operation Lafiya Dole sun sami nasarar tarwatsa motoci guda 7 kowace ɗauke da manyan bindigogin yaƙi a cikinsu. Mallakan Boko Haram da kuma ISWAP sa'ad da suka yi wancan yunkuri na kaiwa sansanin soja hari a yankin Marte da ke ƙaramar hukumar mulki ta Marte a jihar Borno.
wato ko lokaci muna fada ma jama'a sai aga kaman wato muna zama ko muna goyen bayan abin da ke faruwa mun san yanda abubuwan nan suke sojan Najeriya ko order rank ne ko officer ne ya koyi aikin nan tukuru kuma duk wani dabaru ne yafi yana nan akai shi wato abin da kawai yake so kwaron gwiwa da addu'o'i daga mutane da bada abubuwan da ya kamata a bayar da ya kara musu himma su yi wayannan ayyukan shine kadai amma jarun daka ai yana nan ga sojojin Najeriya ba nan kasa kadai a Najeriya ba kasashen waje tun da yake don mun sai irin gudunmawar da suka dinga yi da can har a yanzu ma
sanshi manufashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.